a wani sabon yunkuri na tallafawa ƴan gudun hijirar da rikicin Boko Haram ya shafa, yanzu haka hukumar ba da agaji a Najeriya ta nema, da wasu cibiyoyin sa kai na Majalisar Ɗinkin Duniya sun kaddamar da shirin soma koyawa ƴan gudun hijirar sana'ar hannu domin su soma dogaro da kansu. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aika mana daga Yola, jihar Adamawa.
Wannan ma dai yana ma cikin gabarin shirye-shiryen da aka soma gabatarwa domin sake tada komadar al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa, ganin cewa kawai yanzu ma akwai dubban jama'a da ba su da sana'ar yi ko kuma jari. Sanadiyar wannan rikici na Boko Haram wanda aka shafe da shekaru 6 ana fama da shi, kuma don ganin yadda shirin ma ke gudana, na kolega su sanin yan gudun hijira na Murkohi ya daga cikin sansanin da aka tanadar da yan gudun hijira wanda tunima har sun soma cin gajiyar shirin. In ba mance ba, a wannan sansani ne ma aka taba samun tashin bom wanda kuwa ya asara rayuka kusan mutane 7, bayan ma ga waɗanda suka samu raunuka. To sai dai kuma yanzu an kula ma sun kwanta, inda kuwa na soma lekawa tantin masu koyar sana'ar sagar hannu.
Fatima daga Madube kusa da Zambuwa.
Me ke sagawa?
Ina saka kayan sanyi.
A nan kike koyon sana'ar ne?
Eh, a nan muka zo muka koya.
Shawaran da ake ba su dan sana'ar da an koyar musu, nan idan sun koma gida zai je taimake su, ba sai kai nawa ba zai maka taimako.
Ba dai koyar sana'ar sakar, haka nan ma akwai wasu da suka da kufa wajen koyar sana'ar dinkin keke da kuma dinkin hula.
Hadar riga, amma kafin mun gama hadar riga muna kalmasin bakin zan. Daga gida muka bar kekenmu, mun sa kuma gwamnati ya ba mu taimako muna hadawa.
Sannu ya gajiya.
Ya gajiya.
Ya gajiya.
To yau na ganki a nan, ya kuma wannan waje ne?
Malakwai.
Malakwai ne? Malakwai.
Kudin hijira ne?
Kudin hijira ke nan kenan.
Daga can Madibe.
Me ya faru?
Kudin Boko Haram sun kai mana hari, sun kashe mana mazajenmu. Sun kashe mana yaranmu. Ina ɗankin fula.
Ɗankin fula? Dan kuma cikin gida kina yi ne?
Ban na yi.
A nan kike koya?
Eh.
Me yasa kin koyi sana'a?
Saboda ina koma gida ko zan je yin sana'a na fula. Ko ina koma gida in na yi zan iya sayar, zan iya kula da su da ɗankin fula. In dai ba abubuwa ina sayar, zan iya sayar ko abinci da shi mu da yara.
Nan gwamnati. Tangaran ne ko da magana?
Ga wannan ne tangaran.
Wannan ne tangaran?
Eh.
Yanzu kamar nawa kike saidawa?
Wannan
6000. To kowane hali ne ma ake ciki game da yan gudun hijiran da kuma wannan koyon sana'ar da suke yi a yanzu. Alhaji Sa'adu Bello shine ma jami'in hukumar bada agaji ta nema da ke kula da yankin Yola, wanda ya kunshi jihohin Adamawa da Taraba.
To ba wai hukumar mu ta nema kadai muke rungumar wannan koyon sana'a ba, akwai hukumomi na Majalisar Duniya, wato Ɗinkin Duniya, wato UNFPA, United Nations Population Fund for Africa. Suke jagorancin wannan sansanoni, musamman wurin koyar da sana'a wa mata. Sun fara wa mata ne, yanzu kuma ya wuce kan mata, ya zo kan matasa. Akwai wanda ake koya musu sana'o'i dinki. Muna da dukkan sansanoni nan, muna da kekuna wadda mun tana da, wasu kuma masu hannu da shuni sun zo sun kara.
Kawan zuma da tunai gwamnatin jihar Adamawa ta ma hada hannu da hukumar bada agaji a wannan yunkuri, inda mata horar da wasu 'yan gudun hijira sana'ar jima da kuma aikin fata domin soma dogaro da kai. Dr. Isa Salihu da ke zama kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin dabbobi da makiyaya a jihar ya kuma bayyana tasirin wannan haɗaka da aka somo.
Muka samo wayannan IDPs wanda su wannan matsalan masu gudun hijiran nan, muka samo su da wasu dai mahauta da wasu staff daga ministry. Mun haɗa kai da NERI, muka yi musu training akan aikin jima.
Ibrahim Abdulaziz, Sashen House na Murar Amurka. Daga Yola a Najeriya.